إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركبوا لله تعالى وأن مسلاتي بكام البركة، مسلاتي ومسلاتي معفان أنا نجدان كايا cikin garin Kano wannan yammaci na ranar Juma'a 17 ga watan Juma'a da kula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1434, wanda kuma yake daidai da 29 ga watan uku miladiya 2013. A wannan majalisi da kuke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda insha Allah a yau za mu shiga tafsirin suratul Al-Maryam. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tabbat yada
ko ya cutar da addinin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, irin yadda makomar Abu Lahab da matarsa ta kasance, haka shi ma makomar sa za ta kasance. Allah ta'ala ya ce tabbat yada Abi Lahab, hannaye biyu na Abi Lahab sun tabi, wa tabba shi ma kuma ya tabi. Ma azna anhu maluhu wa ma kasab, dukiyarsa bata amfana da shi komai ba, haka nan abinda ya tsoruta. Sayasla naran zata lahab, zai shiga wuta, ba da dadewa ba zai shiga wuta, ma abociyar ruwa. Wa ra'atuhu hammalatal hatab, da matan nan tashi wato mai yawan kurmato. Fi jidiha hablun min masad, a wuyanta ko a kyakkyawan wuyanta akwai igiya ta kabar wuta. Wannan sura kamar da Imam Bukhari da Muslim da wasu malaman hadisi suka fitar a cikin littafansu sun faɗi sababin saukar wannan sura. Sababin saukarta kamar da yanzu hadisin Abdullahi ibn Abbas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fita wani guri da ake kira Mafha a wajen Makka, ya hau kan dutse ya kirawo ɗan uwansa da danginsa gaba ɗaya, yake cewa da su ya Sabaha, ya Sabaha. Quraishawa duk suka haɗu bayan sun ji wannan kira na Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai yake cewa da su ara'aytum in haddathtukum anna al'aduwa musbihukum aw mumsikukum, akuntum tusaddiquni? Qalu na'am. Qala fa inni nadhirun lakum bayna yaday 'adhabin shadid. Manzo sallallahu alaihi wasallama bayan Quraishawa sun haɗu sun tattaru, sai yake cewa da zan ba ku labarin cewa akwai abokan gabanku ga su nan, za su zo muku da sassafe ko da yammaci, za ku gaskata ni? Sai suka ce na'am, eh za mu gaskata ka. Sai ya ce fa inni nadhirun lakum bayna yaday 'adhabin shadid, to ni mai gargaɗi ne gare ku na wata azaba mai tsanani. Abu Lahab yana daga cikin waɗanda suka halarci taron. Da ya ji haka sai ya ce tabban laka, wato tabban laka tis da kai, a wata ruwayar ya ce tabban laka sa'iran yau, a wannan yinin gaba ɗaya tis da kai. Ana haza jama'ata na yanzu dan wannan kawai tara ku, sai Ubangiji ta'ala ya saukar da tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Allahyan Abu Lahab guda biyu sun tabi sun halaka, shi ma kuma ya halaka. Abu Lahab babban annabi ne sallallahu alaihi wa sallam. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da babbanni goma ne, guda shida sun rasu kafin zuwa musulunci, guda hudu su ne suka rasu musulunci. Akwai Hamza da Al-Abbas da Abu Talib da Abu Lahab, guda biyun farko sun musulunta. Hamza da Al-Abbas na Abdul Muttalib, waɗannan sun musulunta sun mutu akan musulunci. Guda biyu kuma ba su musulunta ba, sun mutu akan kafirci, su ne Abu Talib da Abu Lahab. Guda biyun nan da suka mutu akan kafirci, za ku ga cewa sunayensu da mun ba sunayen na musulunci ba. Abu Talib sunan shi Abdul Manaf, Manaf gunki ne, saboda haka an bautar da shi ga gunki shi Abdul Manaf. Shi kuma Abu Lahab sunan shi Abdul Uzza, Uzza din shi ma gunki ne, saboda haka an bautar da shi ga gunki. Waɗannan masu sunayen da aka bautar da su zuwa ga hukunci ga gumaka suka ba su musulunta ba. Abu Lahab yana daga cikin waɗanda suka zara kansakalin biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam da da'awarsa da abin da ya zo da shi tun farkon musulunci. lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara furta mun cewa bauta wa Allah shi kai kana saka kowa da shi tun daga lokacin ya zara kansa kalin ya kar Annabi sallallahu alaihi wa sallam gashi makutanci ne ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam domin babban sani wa amrul rajul bin wa abi to babban mutum sai yake da ma'aikinsa saboda kamar ma'aikinsa yake tun da dan uwan ma'aikinsa ne amma tun daga wannan lokacin ya fara lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya anzira ashiratakal aqrabin Annabi ya tara su sai ya bani Abdul Manaf ya bani Abdul Muttalib ya fulan ya fulan ya bani fulan ya bani fulan ya tara su sai su bauta wa Allah kada su hada kowa da shi ya kirawo babbanninsa kirawo Safiya ya kirawo Hafsa Fatima binta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce kowa ya ji ta kansa ya bar shi kansa ba zai wadatar masa da komai a gaban Allah ba in har mai imani ya kadaita Allah da bauta ba ba dai da wannan lokacin Abu Lahab ya fito ya nuna kiyayyar sa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ku lura lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara su sai da ya yi kula ya kala gwada yardar su da shi sai da suka amince masa ya ce da zan ba ku labarin cewa ga abokan gaba nan za su zo su kawo muku hari ya tsatsa ko da yamma za su yarda da ni suka ce na'am har da shi Abu Lahab har shi Abu Lahab sun yana cikin masu cewa na'am din ya yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa gaskiya ne inda da a ce ma bai yarda mai gaskiya ba ne ba me zai fito da shi da ba ma zai zo gurin taron ba da a ce yana ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aici ne ko mayaudari ne ko macuci ne da ba abin da zai tashi tare amma ya yadda ya zo gurin taron din saboda bai san me Annabi zai faɗa ba to yana jin magana ce ta bauta wa Allah shi kadai da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga Allah sai kawai ya warware kansa duk wannan yadda da yake warware ka lokaci guda Annabi ya ce in na ga mu kaza da kaza za ku yadda suka ce ni ma'ana mun yadda kai ne gaskiya ne a daidai kuma lokacin ba a ma je ko ina ba ya gaya masa bakar magana ya nuna bai yadda da abin da ya zo da shi ba kaga wannan ce sima ta wanda Allah ta'ala bai so shi da shiriya ba wato zai rika yin magana yana warware kansa kuma Allah zai cire masa kunya tunda inda da kunya a lokacin da kai yadda cewa mutumin nan bai gaskiya ne kuma ya gaya masa magana irin wannan kuma a daidai lokacin da gaya masa bakar magana sannan abinda za ku lura da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai mayar masa da martani ba da ya ce tabban laka ali hadha jama'tana ko tabban laka sa'ira yau Annabi bai mayar masa da martani ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam laysa bi fahatin wala taqabil wala fadl wala ghalib Annabi ba mai yau zage-zage ba ne ba mai bakacin maganganu ba ne ba mai shin hujja ba ya ce ba a aiko shi da wannan ba inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'ithtu rahma ni ba a aiko ne ni ta zage zage ba saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam bai mayar masa da martani ba dan wannan ba aikin sa ba ba dabi'ar sa ba halin sa ba sannan kuma da yayi magana a daidai lokacin da a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana to ba mamaki a kasu gida biyu wasu su goyi bayan Abu Lahab wasu su goyi bayan sa za a ce yaya mutum babba kamar wannan wanda yake a matsayin mahaifinka a ce ya yi magana ta mayar masa da tabbas sai an samu waɗanda suke da raunin hankali sun ja daga a bayan Abu Lahab shi kuma wannan ba shi ne manufar Annabi sallallahu alaihi wasallam manufarsa ya tattara su guri ɗaya in san musu da saƙon da za su je su ta tunani a kai ko ba su fito a lokacin sun yadda ba su ya dai jefa musu saƙon da yake so jefa musu to amma idan da a ce a gurin an samu yabuwar kai an yi hayaniya an yi hasaniya sai a manta ma abin da ya tara sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru da ya ce komai ba ya mayar da al'amarin a hannun Ubangiji sai kuma gashi Ubangiji ta'ala ya ɗauki nauyin kare shi da mayar masa da mayar da martani game da shi. Ubangiji ya saukar da wannan sura wanda ake karanta ta tun daga wancan lokacin har kuma Allah ta'ala ya nufi kata. Ba za a daina karanta wannan sura ba. Ubangiji ya jibinci mayar da martani da kariya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Abu Lahab ya yi ta cutar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake da'awarsa, yayin da da'awar take jaririya, tana buƙatar taimako, tana buƙatar agaji. Hadisai sun zo daban-daban wanda suke gaya mana irin yadda Abu Lahab ya ɗora wa kansa aikin bin diddigin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ƙoƙarin warware dukkan abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam zai gina. Ya ɗora wa kansa wannan aiki tun da gashi babba ne a shekaru, amma bai kyale Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba. Kamar yadda yake cikin Musnad na Imam Ahmad da littafin Al-Ahad wal Mathani na Ibn Abi Asim da kuma Al-Mu'jam al-Kabir na Tabarani, hadithin Ibn Abbas, Rabi'at ibn Abbas Ad-Dini radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa naga Abu Lahab a kasuwar Ukab. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bi guraren da ya san mutane na kasuwa, yakan je kasuwa lokacin da kasuwar take ci, yana tallata musu da'awar la ilaha illallah. Shi kuma Abu Lahab yana son sa a baya, yana cewa ƙarya yake. Rabi'at ibn Abbas Ad-Dini yake cewa na ga Abu Lahab a kasuwar Ukab yana bin bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, yana cewa mutane, shi Abu Lahab yana cewa ya ayyuhan nas inna hadha qad ghawa fala yughyallakum an alihatikum, yace wannan fa ya bace, kada ku yace ya fatar da ku ku bar gumma kanku. Shi kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kokarin guje masa, yana kokarin kauce masa, shi kuma yana jin sa a baya. Rabi'at ibn Abbas yace lokacin muna yara mu kuma muna tabin su a baya muna kallon su, yace na ga Abu Lahab a wannan lokaci ahwal, mutum ne mai harara garki, ya yi kitso guda biyu a jifa a bayansa, cewa kuma mutum ne kyakkyawa, Allah ta'ala ya masa kyau. Shi ya sa wasu kaci, shi ya sa ma ake masa alkunya da Abu Lahab, ba wai za a gare shi Lahab ba, a Lahab sun ishara shi zuwa ga kyansa, mutum ne wanda yake fari sosai, sannan yana da kyau. Shi ya sa yake abyadun nasi wa ajmaluhu, shi Rabi'a yake sifanta shi ke abyadun nasi wa ajmaluhu, mutum ne mai fari kwarai da gaske kuma mutum ne kyakkyawa. Saboda haka ake masa alkunya da Abu Lahab. A haka nan akwai riwaya a cikin Muslim Imam Ahmad wanda ita ma tana mana bayanin yadda Abu Lahab ya rika cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tallata da'awarsa ga mutanen da suka zo cin kasuwa. Akwai hadisin shi ne Rabi'a ibn Abbas Ad-Dini a cikin Muslim Imam Ahmad yake cewa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyyati fi suqi dhil majal, na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a jahiliya a kasuwar dhil majal, irin kasuwar ne da yake ci a cikin dindu na Larabawa suka zo kowa ya ga kolin abin da yake kakama da shi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wannan damar ta haɗuwar waɗannan kabilu domin ya sallata da'awarsa, musamman lokacin da su Quraishawa suka karɓi da'awar, suka ji karɓar da'awar ta shi. Saboda haka sai yake ganin bara ya sallata wa ɗan waje, idan su sun karɓa to wataƙila za su taimaka masa wajen ya isar wa da sauran mutane wannan da'awar. Saboda haka sai yake zuwa kasuwa lokacin da kabilu suke zuwa na Larabawa baki ya gaya musu da'awar la ilaha illallah. Gaba a wannan kasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, ya ku mutane ku ce la ilaha illallah za ku rabu ta, wa nas mujtami'un alayhi, mutane kuma su ce shirin do akan ta, kowa yana so yaji me yake faɗa, saboda kalma ce da Larabawa ba su saba jin ta ba, a ce babu wani abu da za a bauta wa sai abu daya shine Allah, su ba su saba jin wannan ba. Saboda haka ga wani matashi a wanda bai ba shekaru ne yake da shi da yawa kuma shekara ta 40 lokacin ba wani tsoho da tsige ba, amma yana kiran mutane a ce la ilaha illallah, ku ce la ilaha illallah tuflihu, za ku rabauta. yace mutane su cinciro su a kansa sai daga wani mutum wanda yana da haske a fuskarsa wato fuskarsa tana haske saboda farinta sannan yana hararar shi sannan yayi kiso guda biyu a kansa yana cewa innahu sabiun kadhib yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan karkatacce ne makareci wato wanda ya karkacewa addinin iyaye da kakanni ya bar addinin iyaye da kakanni yana bin annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya shiga shi ma sai ya taka ma shiga shi da sai abbas yake cewa sai na tambaya na ce wannan kuma wane ne sai aka ce da ni hadha ammuhu abu lah wannan amman sa kenan abu lah a wata ruwayar ma da ruwayar abdullah cikin zawaid abdullahi ibn ahmad ibn hanbal a cikin musnad da kuma tabarani yake cewa shi abu lah yana cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kira mutane a kan ayyace shi manzon Allah ne yana cewa ina umarta ku ka kuma bauta wa kowa sai Allah shi kadai kuma ku yarda da ni kuma ku bani kariya dan fitar da wannan sako da Allah ta'ala ya aiko ni da shi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama wa'azinsa shi kuma sai ya zo ya daka shi shi kuma Abu Lahab sai zo ya tsora shi wa'azin sai ya rika cewa ya bani fulan ya ku ƴaƴan wani ki kira kabilun da suke gurin ya ku kabila kaza hada yi ne kuma an taflahu lata wal uzza wannan yana so ku tobe rigar bautar lata da uzza yana so ku bar bauta wa lata ku bar bauta wa uzza wa kuna fa ku min al jinni ku daina kunna da yan uwan ku aljanu wato ku daina harkar tsaki abin da yake so ya raba ku ya raba ku da gumakan ku ya raba ku da hanyoyin ku da tsaki zuwa ila ma jaa bihi min al bid'ati wal dalala wai ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam shi zo da bid'a shi kuma Abu Lahab shi yake kan sai ke da shi bala ta tsamu lahu wala ta tabu kaku saurari kaku bi shi to shi ne da yake tambaye ta shi Abbas yake tambaye ma shi cewa wai wannan shi ji ai wannan babban sani Abu Lahab to haka Abu Lahab yayi ta yadda zai ga ya tuntar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne Allah ta'ala da ya saukar da wannan sura ta tabbat ya da Abu Lahab Allah ya yi da Abu Lahab sun halaka anan wasu ba da sun ce tabbat ya da dinnan addu'a ce wato kamar addu'a ce ake yi ta Allah ya halakar da shi ya tabbata da shi ya sa ya asara wato Allah ya sa ya asara ko Allah ya sa ya tabi na biyu kuma wa tabba kamar ana so a gaya maka cewa Allah ya karɓi addu'a ya tabe din saboda kamar a ce tabbati ya da abida hadu wa tab Allah ya sa hannaye bi da abuda su tabe bi asara su lalace sai Allah ya ce wa tabba kuma ya ma halaka din ya lalace ya asara wato kaga to an gaba komai a cikin aya a cikin wannan jumla guda tabbat ya da abu da sun abida hannu wa tab an gama komai an yi addu'ar an ansa saboda haka duk abin da zai biyo baya karin bayani ne kawai amma an gama komai anan Allah ta'ala ya riga ya gama an rufe kofar Abu Lahab ya halaka ba hannayen sa sun halaka shi ma ya halaka an kirawo hannaye saboda kasancewar galibi abubuwan da mutum yake yi da hannun sa yake cikin gaɓoɓin da ɗan adam yake aiki da su na fili babu kamar hannu babu hannu ya fi aiki sai ka galibi ake jingina wa hannaye aiki galibi ba kaddamar aiki ba za a ce abinda hannaye ku suka gabatar ana nufin abinda kuka aikata saboda haka ana nufin shi Abu Lahab shi din kasar gungurungun ake yi an kuma yi masa alkunya ba a faɗi sunansa ba ba a faɗi sunansa Abdul Uzza ba ba a ce tabbas ya da Abdul Uzza ba sai a ce tabbas ya da Azila a nan malamai suka ce akwai hikima guda uku za ta sa da ta sa a duk faɗa sunansa na farko sunansa Abdul Uzza din da an jingina wa mulki ne saboda haka an ce bawan gulki bawan Uzza a alkur'ani kuma babu wani wanda ubangi da Allah ya kirawo sunansa da aka jingina shi zuwa ga wannan Allah. Saboda haka aka jingina shi zuwa ga gunki babu. Saboda haka sai aka kare sunan sai aka ambaci alkunyarsa. Kuma akwai Abdul Uzza da yawa banda shi, inda kawai aka tabbata da Abdul Uzza. Akwai wasu Abdul Uzza suna nan da yawa, tunda Uzza din sunan gunkin su ne, kaga ba zai zama shi kadai da yake da wannan sunan ba, kamar Abdullahi, kamar Abdulrahman. Kaga za ka samu masu sunan Abdulrahman da yawa, in ka ce Abdulrahman ya raba wuta kila ba za a gane wani Abdulrahman kake nufi ba. To haka nan ka ce tabbata da Abdulrahman, ba za a gane wani Abdulrahman din kake nufi ba. Amma wannan sunan Abu Lahab shi kadai yake da wannan alkunyar, kowa da shi ya san shi. Saboda ana fadar alkunyar an san shi ne kawai, daga babu wani bukatar ma tambaya ko daga ina aka ji wannan aya, kowa ya ji ta zai san wa ake nufi, ba ka ga akwai sona a fili. Sallah abu na biyu, a wannan shi ne abu na biyu, kasancewar sunan alkunya ya fi shahara da ita ba sunan ba. Sallah abu na uku, kiran mutum da sunansa, ambatan sunansa akwai girmamawa sosai tsakanin alkunya din. Alkunya din ba wata alkunya ba ce ta girmamawa, alkunya ce kawai da ake masa ba ta yi, amma sunansa din aka ambato sunansa din a ciki an girmama shi. To sai aka kare yin kasa da shi, maimakon ambaci sunansa yanzu cewa an girmama shi, sai aka ambace shi kawai da alkunyar da ba ta girmamawa ba. Sannan kuma a cikin alkunyar da wannan shi ne, a cikin alkunyar da za ku ga akwai lahab. Lahab shi ne harshen wuta. To dan a nuna masa cewa yana da nasibi a ranar lahira daga sunansa, sai aka ambaci sunansa don ya ji nasibinsa a ranar lahira. Sai sunanar za ta lahab, daga an samu dacewa tsakanin sunansa da nasibinsa kamar da yake da shi a lahira. Tabbas ya da abi lahab, sannan sai sunanar za ta lahab. Saboda haka kaga akwai hikima a cikin ambatarsa da wannan alkunya din. Allah ya ce ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dukiyarsa ban da dinana mata komai ba, ban da amfane shi da komai ba. Wa ma kasaba, da abin da ya tsoruta, wato dukiyarsa da ya tara ko dukiyarsa da ya gada. Wasu malamai suka ce ma aghna anhu maluhu, ai maluhu sabil, tsohon dukiyarsa da ya gada daga Abdul Muttalib ba ta wadatar masa da komai ba. Wa ma kasaba, da dukiyar da ya tara da hannunsa, wato ta da ta sai yanzu ba ta amfani shi ba, da wanda ya gada daga iyayensa da wanda ya tara duka ba za ta amfani shi ba. Wasu ka ce ma aghna anhu maluhu, dukiyarsa da ya tara ba za ta amfani shi ba. Wa ma kasaba, ai wa waladuhu, da yana walada min kasbi abihi, wato da abinda ya haifa, dukiyarsa da ƴaƴansa ba za su amfane shi da komai ba. Akwai ruwaya da take cewa a lokacin da aka kirawo su zuwa ga imani, aka ce bai imani ba, akwai narko da azaba a ranar gobe kiyama da za a yi mata dalilin rashin imaninsa, sai yake cewa in har abin da ɗan uwana yake faɗa da gaske ne, da aftali nafsi yawmal qiyamati min al'adab bi mali wa waladi, sai a ranar gobe kiyama zai in bar shi kaina da dukiyata da ƴaƴana. To sai Allah ta'ala ya ce ma aghna anhu maluhu, wada tantaba da wada tantar shi komai ba, kamar da Allah ta'ala ce ma yughni anhu maluhu idza tarakta, dukiyarsa ba za ta wadatar masa da komai ba lokacin da yake gangarawa wuta, ba abinda zai iya fansarsa daga fada wuta. Kamar yadda kafin lokacin da aka jefa shi ya ga jahannama ƙwarƙwaro, ce ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya, ma aghna anni maliya, ce ka dukiya ta da nasara ban da amfanar min da komai ba, ba zan ina namun komai ba, halaka anni sultaniya, ikon da nake ji da shi da mulkin da nake ji da shi a duniya yau bai amfani da komai ba. Ce min wara'ihim jahannam, min wara'ihim jahannam, wala yughni anhum ma kasabu shay'a, ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. جاءنا ماشي أجابنس جدًا جدًا. كنا أبدا سكت أولوسا بل زي أخفالت سكو بيبا حكنا أبدا سكت ما سو يا ما جب تعال أمر سو أنا الدنيا با الله با سوا بذات أخفال مثل كو بيبا الله يقول لهم عذاب عظيم سنة العذاب والتكي رك الله تعالى يقول لهم سدود يرسى ديكي ناكما لإسا بذات أخفالي سكو بيبا وما كسبا أبدا سكت سيط لا نارا ذات الحق da sannu zai shiga wuta asaliu shine shiga wuta tare da konewa ya shiga ya kone a ciki ba ya shiga ya wuce ba in ya shiga ya kone a ciki kullama najab juluduhum badallahu juludan ghayra li yuqul adab duk sanda fata ta kone Allah canza mun wata fata dan shiga wuta cikin azaba sai tilana ran za ta da haƙ zai shiga wuta wuta mai balbali وامرأته حمالة الحطب كارده ما تسع وشئنتي أجي وألقلنا بأم جميل وشئت كيف لا ألقلنا فقال بايقو أكي سوبا وقال ألقلنا أم جميل إنت كما كمات أتين إنت أم قديم فقال أتين ما أكل كيف تسوننك sai aka ce da matanta sai aka faɗi sifarta wata hali nata wata ɗabi'a nata da ta shahararta shi ne hammalatul haqaq. Hammalatul haqaq wasu malamai suka ce abinda ake nufi da hammalatul haqaq shi ne mai yawan annalimanci, mai yawan kwarmato, mai yawan kai gulma, kamar ta ce uwar gulma, shi hammalatul haqaq uwar gulma. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم آية حكى وامرأته حمالة الحطب أما تنصب خذي على الحال حال كونها حمالة الحطب وهو أما تنصب للذنب فمن لكي نصب للمدح ملعونين أينما تكون ملعونين ثورة حكى الله تعالى يشي حمالة الحطب من يوم قربت من يوم wato annabimanci da gulma ko kuma hammalatul haqaq a hakika ta kasance mai daukan kirare tana kiban kaya ta zuba a kan hanyar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ko inda ta san yana wucewa saboda tsabar kiyayya. Kuma an ce abinda ya sa ma wato cutarwar Abu Dam ta zama ta tsananta ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda makocinsa ga dan uwansa ne kuma sannan makocinsa ne kodda kod ga gidansa ga gidan manzon Allah. Saboda haka ya haɗu da tijarar su wato mummunan makoci ga shi kuma dan uwansa farfarta kuma ga san cutar wata uwa ta kowa garin tun da nesa amma wa zulmu zawil qurba ashaddu madadatan ala an-nafs min wad'i al-hisab al-muhallal. Wani dan uwan da ya ce ka gara a dan takobi a tsara kanka sai ya bi maka sauki to gashi a matsayin mahaifi yake tunda babba ne sannan kuma gashi kuma makocinsa gashi kusa da shi ko da kuma saboda haka wannan mata tana iban idan irin kayan nan idan sai ta rinka zubawa a gaban gidan annabi sallallahu alaihi wasallam gurmucewarsa. To saboda haka tana taimaka wa mijinta wajen yaƙi da annabi sallallahu alaihi wa sallam. To shi ne sai Allah ta'ala ya haɗa su gaba ɗaya da shi da matar tashi gaba ɗaya Allah ta'ala ya haɗa su. Ya haɗa su wajen fito da kafircinsu sannan kuma a fito da sakamakon da zai jira su ranar gobe kiyama. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a cikin fatawa yana cewa wannan sura ta tabbat ya da bila ta sauka akan Abu Lahab da matarsa wanda kuma sun fito daga wato gidaje daga cikin gidajen Qurayshawa masu daraja domin shi Abu Lahab kuma da fitar daga cikin Banu Hashim gida ne mai daraja cikin gidajen Qurayshawa. Sannan ita kuma matarsa wacce sunanta Arwa, sunanta Arwa bint Harb bint Umayya, ƙaruwar Abu Sufyan ce. Saura kamar abin nan amma ce ga Muawiya, kamar yadda abin da yake shi an tsammi ne ga Ali radiyallahu ta'ala anhu. Ka san magauta sahabbai in sun tashi zagin Muawiya sai a ce ai amma da Talhatu amma ta ce, to amma kuma amma ta shi kuma Abu Lahab kuma amma gure, to wannan ba shi ne abin dubawa ba. Shi Abu Lahab ai kaga shi amma Ali ne shi ma, ko wannan zai cutar da shi, ko zai cutar da shi ba. To aka rasa kasancewar Arwa, ƴar uwar Abu Sufyan ce amma ce take ga Muawiya, shi kira sai Muawiya shi ku. To wa ta kashi sai a ce ko a tafsirin su ma sai a ce ko abin da Ummu Jamila ammatu Muawiya, wace a tsaya kuma a nan sai a ce wa Abu Lahab ammu Ali. To ba wajen mu duk wannan ba wanda zai ci daga cikin su, saboda shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ayyana dangantaka da waɗannan, amma alqur'ani ya sauka. To kaga waɗannan gidaje ne guda biyu sun fi kowane gida na Qurayshawa kusa da gida Annabi sallallahu alaihi wasallam, gidan Banu Hashim da Banu Umayya. Banu Hashim nan ne ba gidan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito, sannan Banu Umayya suna kusa su ma da a cikin gidajen da suke na Qurayshawa, suna kusa da abin nan, suna kusa da gidan Banu Hashim. Sabanin gidan da Abubakar da Umar suka fito a cikin kabilar Qurayshawa, wannan banu Tayyib, wannan kuma Banu Adi. Banu Tayyib Qurayshawa ne kuma, amma kusancin su da Banu Hashim bai kai kusancin Banu Umayya ba. Haka nan Banu Adi su ma Qurayshawa ne, amma kusancin su da Banu Hashim bai kai kusancin Banu Umayya ba. Sannan za mu ga waɗannan gidajen guda biyu, gidan Banu Hashim wanda Abu Lahab yana daga ciki, da kuma gidan Banu Umayya wanda ita Arwa matarsa tana ciki, za mu ga cewa sun yi mulki sosai a cikin tarihin Musulunci. Banu Hashim da Banu Umayya sun yi mulki, amma tasirin da aka samu a cikin gidan Banu Adi da Banu Tayyib a khilafar Abubakar da Umar, kaga wannan gidaje ne na Quraysha, amma ba su yi kusanci da gidan Banu Hashim ba. Sabanin khilafar Muawiya da khilafar Ali ibn Abi Talib, amma wanne ne suka fi tasiri a Musulunci, ko wanne ne khilafar su ta fi tsada, ta fi martaba? Kaga khilafar Abubakar sannan kuma ga shi kuma gidan su ba kusa da gidan Banu Hashim. Sannan wata khilafa ce aka fi samu rikici, kaga khilafar Ali da kuma khilafar Muawiya. Wannan dan Allah ta'ala nuna maka cewa al'amarin ba wai a nan taba cewa kai dan gidan wani bane. Shi yasa alqur'ani babu wanda Allah ta'ala ya faɗi kafircin sa tare da sunansa karara cikin wannan al'umma, wanda ya kafircewa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan al'umma, ba wai al'ummomin da suka wuce ba, a cikin wannan al'umma wanda Allah ta'ala ya zarge shi akan ya kafircewa Annabi, aka faɗi sunan shi karara, aka faɗi matan shi sai Abu Lahab, ko akwai wani wanda aka faɗi sunansa saboda ya kafircewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani? Babu, sai Abu Lahab shi Allah ya faɗa, duk da cewa ga daga gidan da ya fito. Kaga wannan me yake nuna maka? Cewa shi Musulunci ba wai na sabar da yake ba, ba wai kai dan gidan wani bane, ko daga ina ka fito, ko bai shi ce kabilarka. Saboda haka Allah ya tsine wa Abu Lahab da matarsa, duk da cewa ga yadda dangantaka su take da gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka ambaci Zaid kuma aka yabe shi, Allah ya fito da sunan Zaid tsarara a cikin Qur'ani, amma ya san sai ko ba haka ba? Babu illa akan tuki da shi. Sannan Allah ta'ala ya ɗaukaka daraja irin Salman al-Farisi, ya ɗaukaka daraja irin su Bilal, gashi baƙar fata ɗan Habasha ɗan Indobiya, Allah ta'ala ya ɗaukaka martabarsa. Musulmi ko ina aka ambaci Bilal sun shi ciki, haka musulmi larabawa suna san China, suna san Japan, suna san Europe, suna san shi musulmin Nigeria, Niger, Cameroon, Ghana, duk wanda aka ambaci Bilal yana san shi. Amma da an faɗa Abu Lahab fa akwai wanda zai ce radiyallahu anhu? Babu, sai dai a ce la'anahullah, sai dai tabbata ya ga Abu Lahab. Shi kaga abin ba wai na kai daga ina ka fito ba, ba wannan ake magana. Kada ka zo kana kama ba har ma kana ƙarya, kai sharu ne ko kai kaza ne, ba wannan ake duba ba. Shi alqur'ani abinda shi musulunci, idan kai kana daga gidan ma mai babban gida, in ka saba ka fi shan wahala. Sai a yi ma wani wanda ba shi ba sharuɗin ba ne ilimin, za a mana ramuwa. Amma kai da wuce da sai abin da mai Allah ta'ala ce wa matan annabi, ya nisa annabi, man ya bin kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adab dayfai. Kaga matan annabi ne Allah ce, ya nisa annabi, ya ku matan annabi, suna babban gida, man ya ce min kunna bi fahishatin mubayyana, wanda duk daga cikin ku ta zo da wata alfasha bayyananniya, yudha'af laha al'adabu dhifain, sai an ninka mata azaba ta za'i mota, an ninka mata ita gida biyu, saboda ta fito daga gidan sharkata. Saboda haka wanda yake sharifi bai san cewa aikin da yake gaban sa ba a kan gidan sa. Abinda mu za a yi a zamu yi a rangonta mana, in yi ba zai samu wani rangon ba. Suka wuta ka ta ba a je aiki ne babba a kan mutum. Allah ta'ala a nan Ubangiji ta'ala yana nuna mana cewa wannan mata hammalatul haqab, in ko ku da mijinta an ce sai yasla naran zatala, zai shiga wuta wacce take ci balbal mai ruwa, da me ake rura wuta da kirare da itatuwa, wato kamar yadda ta taimaka mata a nan ta hanyar ɗaukan idahu da karkace da shara tana zubawa ƙofar gida a nan sallallahu alaihi wasallam don ta cutar da shi. To haka nan Allah ta'ala zai jefa shi wuta, ita kuma ta zama mai taimaka wajen azabtar da shi. Saboda haka akwai dacewa tsakanin sunanta, lakabin nan nata, da inda yake ciki, akwai dacewa. Ita ammalatul haqab ce, ta ɗauko kirare, shi kuma yana cikin wuta. Kaga akwai bala'i, kaga akwai talatu da tajarabi a ciki. Wannan yana nuna maka duk sanda wasu suka haɗu a kan saban Allah, to Ubangiji ta'ala zai haɗa su wajen azaba. Kamar da Allah ya ce, "Ukhsiru alladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun." Ce ku tattaro waɗanda suka yi zalunci, ku haɗo su da matan su da abinda suke bauta, duk a tattaro su. To yana daga cikin hashru al-azwaj. Allah ta'ala ya haɗa Abu Lahab da matarsa a guri guda. Wannan mata ta ce, hadisi ya tabbata wanda Ibn Abi Hatim ya ruwaito daga Asma binti Abi Bakr radiyallahu ta'ala anha wa anhuma, ita da mahaifinta, ta ce lokacin da wannan ayat ta sauka, tabbata da Abi Lahab matar, sai ga al-aura, ana ce mata aura saboda wannan halagan da suke da shi, ko kuma idan ta daya, ko kuma lakabi ne da yake mata, ummu jamil bintu harbi. Sai ga ta tazo, walaha walwalatun wa fi yadiha sirr, tazo tana kururuwa, tana karaji, tana ta hayaniya, ta dauko dutse duwatsu a hannunta, ta rike dutse sai a dama ta hagu daniyar ina za ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama, wai yayi waka ya zage su. Ka duba wannan ayoyin da suka sauka, su ce yayi waka ya zage su. Sai ta zo har ma tana cewa muzammaman, wato ita ma tana nuna fa ta iya waka, muzammaman a baina wa dinahu kalaina wa amrahu a baina, wai muzammaman a baina ba za mu zama zammanmu ba wai ba kasance Muhammad kada suna ne mai kyau kamar kace shayabo sai ta canza ce mu zamman shahushe ko shafuka sai mu zamman a baina ba za mu yi shi ba ba za mu zama zammanmu ba Annabi sallallahu alaihi wa sallama kaman da yake cikin sahih Bukhari da Muslim da Imam Ahmad hadith Abu Huraira Annabi yake cewa ba za ku yi mamaki ba yadda Allah ta'ala yake kawar mun da zakin Quraishawa yashtumuna wa yal'anuna mudammaman wa ana Muhammadun suna zagi suna la'antar mudammamu ni kuma Muhammadu ne yake Allah shine wa mudammamu to kaga mudammamu suka zaga dan ne zan jawo shi Allah ya kawar mun da zagi yayi wani guri da shi kan ba za ku yi mamakin haka ba lagar ba magana arama saboda haka sai ta zo Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zaune a masallaci a cikin masallacin Makka tare da shi Abubakar na zaune Abubakar da ya ganta sai ya ce ya Rasulullah qad aqbalat wa ana aqabu alayka an tara ga kana ta zo a wata ruwaya yake da inna imra'atun bazi'a mace ce marar mutunci ga kana ta zo ina jin tsoron abin da za ta yi maka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi inna lan tarani ba za ka ganni ba sai ya karanta alqur'ani sai Allah ya mata shi mata shamaki da ita saboda sai ta zo ta kasa gani shi kamar da Allah ta'ala ya ce idan qara'at alqur'ani ja'alna bainaka wa bain alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura idan ka karanta alqur'ani sai mutum ya shamaki tsakanin ka da wanda ba su imani da ranar lahira ba sai Allah ya sa shamaki tsakaninka da shi sai ta zo ta tsaya a kan Abubakar amma ba ta ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai ya Abubakar an gaya mun cewa inna sahibaka hajani abokin nan naka yayi mun zambo sai Abubakar ce la wa rabbi hadha albayt ma hajani kinaran sai da ubangijin wannan daki bai yi miki zambo ba saboda maganar ba ta ki bace da Annabi ce maganar Allah ce saboda ka kila abin da yake ciki sai ta juya baya tana cewa qad alimat quraish anni innaka sayyidaha ko quraishawa sun san ni yar babban gida ce kaga wannan da mallaka dinin da yake diya ba lafa dinin na mutane kirki kuluba yadda Allah ta'ala ya sa ya sa shamaki tsakanin ka da ita gashi dai ta zo gurin yana gurin amma bata gani shi ba Qurtubi Abu Abdullah Qurtubi mai tafsir a cikin tafsirin wannan aya suratul Isra tafsirin wannan aya da ya kawo sai yake cewa shi ma haka ta taɓa faruwa da shi lokacin nasara mutanen faransa turawa da suke kawo farmaki ƙasashen musulmi a lokacin suna cinye garuruwan andalus ƙasar spain ya ce sun kai farmaki wani guri suka mamaye gurin na yi rashin sa'a ina cikin gurin kuma gurin ya kasance sahara ne babu wani itace ko wani tudu ko wani gini da zan je koyi sun gani sai suka da na fita a guje sai suka tura wasu mutane mahaya dawakai guda biyu a kashe abin da a kama ne ya ce ina fita sai na kama karanta farkon surar Yasin da wasu ayoyi na Qur'ani ina cikin haka suka zo ta gaba na suka wuce ba wanda ya gani wannan yake faɗa da kansa ba wai labari yake ba shi yake ba da labarin yace ba wanda ya gani yace har ɗayan su ya zo wucewa ta gaba na yana cewa ɗayan yake da hadi Zubaida wato sai yake cewa suna nufin shekan da yaran wato kalmar David ce kalmar David kalmar Turanci yace shi ya teji ta hadi Zubaida ce wannan David ne saboda haka basu gani ba Allah ta'ala ya rufe shi ya adiri ibnu taymiya rahimahullah a cikin fatawa إذا صح إيمان العبد علما وعملا واحتاج إلى خلق العادة سيخرق الله له العادة ولا بد. يشيء إذن إيمان الله وعيش إذن تفكر إلي تفكر أي إني إنجان تسرنا يبقى أرسونا أبدا الله ذي شيد العادة لشي وأرسونا أبدا بمبا ماري يبقى أرسونا to sai Allah ta'ala ya keka masa al'ada wato ya bashi wani abun bamakin wala budda wato sai hakan ta kasance wala budda ki saboda Allah ta'ala cewa in tattaqullaha yaj'al lakum furqana man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh saboda haka wannan kharqul 'ada din tana nan karama ce da Allah ta'ala yake karrama dukkan wani wanda imanin sa ya inganta aikin sa ya inganta ilimin sa ya inganta to ta fuskar intikali ya zama yana kan ila mai kyau ta fuskar aiki yana kan aikin da ya dace da sunna to duk sanda ya shiga matsayi ya buƙaci Allah ya kawo masa irin wannan adadin sai mu tafi ya ce labudda sai Allah ya kawo masa irin wannan ke saboda Allah ne yake in tattaqullaha ya'lam kun furqana in har da mun tsoron Allah Allah zai samu ku maraba cikin ko menene za ku samu maraba sannan yake wa man yattaqillaha ya'lam makhraja duk wanda yake tsoron Allah Allah zai samu sa mafita saboda shi ya alƙawari ya dinki na samar da mafita din zuwa tsoron Allah ya sanya shi jawabin shari'a wa man yattaqillaha yaj'alhu makhraja ubangiji kuma ya sa kawai ya sa shi cewa wala budda saboda ka wannan abin yana nan saboda ka wannan mata ta kasance tana yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam irin wannan akwai wata waya ta matsayi ya kuma Allah sallallahu alaihi wa sallam da tahaddan ne waya ibn Abbas yake cewa ya ita wannan sura ta sauka tabbat ya da abina sai matar Abu Dawud ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zuwa tare da Abu Bakar sai Abu Bakar yake da shi lautana haita la tuzika bi shay ka kauce kada matan nan ta zo ta cutar da kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi inna hayu bayni wa baina za a yi ta maji makani na da ita sai ta zo ta tsaya kan Abu Bakar ta ce ya Abu Bakar hajana sahibuka abokin ka fa ya zage ni sai Abu Bakar ya ce la wa rabbi hadhihi dunya ma zaka bi shi'ri wa la yatawawu na rantsi da wanda ya gina wannan daki shine Allah annabi baya yin waka bai taba yin mira waka ba sai ta ce inna hu la musaddaq innaka la musaddaq sai ce kai kana da gaskiya kuma zan yarda da kai yayin da ta tafi sai Abu Bakar ya ce ma ra'atta fa tadanka ba sai annabi ya ce ma za da malaku yasturuni hatta wallahi malaika yana ta mun kira yana ta mun shafaki tsakanin da ta har zuwa ta ba da baya to haka wannan mata ta kasance Allah ta'ala ya ce jihadiha alji ana nufin wuya mai kyau larabawa idan asalin ji shine wuyan barewa larabawa suna so su yabi kyau wuyan mace sai su sifanta shi da ji wuyan barewa saboda haka in sun sifanta wuyan mace da ji to ya bude kamar da wani isa wajidin kajidin rimi laita bi fahishin idha hiya nasfaku wala bi mu'attal wajidin kajidin rimi kyakkyawan wuya kamar wuyan barewa laita bi fahishin ba wanda ya tsawo ba zururu idha hiya nasfaku idan ta fito da wuyan ba irin zumburi da wuyan nan ba wuya ne wanda yake madaidaici wala bi mu'attal kuma za ka ganshi ba a duba kaga sai sifanta wuyan ta da ji anan za mu ga Allah ta'ala ya sifanta wuyan ita wannan mata da ji saboda tana da kyan wuya wuyan ta mai kyau to amma ubangiji sai ke jiji da ha hablum min mata a wannan kyakkyawan wuyan nata akwai igiya ta kaba wuta wato yadda anan za ta dauro kirare a kanta don ta cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama haka nan ubangiji zai mata aljaza'u min jinsil amal a ranar gobe kiyama saura mata igiyar saba wuta da za ta ɗauko kiraren babban kamiyu ba. Wannan sura akwai mu'jizar Annabi sallallahu alaihi wasallam zahira ƙwaro ƙwaro a ciki. Domin Allah ta'ala ya ambaci cewa Abu Lahab da matarsa wuta za su tafi, ba za su yi musulunta ba, wuta za su tafi. Kuma sai ga shi yadda Allah ta'ala ya faɗa ɗin, ba su musulunta ɗin ba, la a zahiri wa la a batini, la a koye wa la a bayyane, ba su taɓa bayyana musulunci ba har suka koma ga Allah. Kaga Allah ya faɗa abin da zai kasance kuma ya kasance. Kamar Walid ibn Mughira, ka duba yadda Allah ta'ala yayi ta faɗar irin sifofin sa. Zambi wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yasma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda. Kaga Allah ya ce sa'urhiquhu sa'uda, sai an sai na tilasta shi, na matsa masa hawan wahala a gidan jahannama bayan wahala, amma har ya mutu da musulunta. Da a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake faɗa ba daga Allah bane, ai da sai mu ga wannan abin ya bande, sai mu musulunta shi. To kuma kaje an ce sa urhiquhu sa'uda, shi yasa wanda zai zo ce ai sahabbai daga farko ne, Allah ya ce radiyallahu anhu, daga baya kuma suka zo suka yi rikin mutunci, shi yasa wannan magana. To kaga anan Allah ne zai yi magana, ya san cewa nan gaba za su tafi, ba zai yi ta ba. Saka da ya ce ma waɗannan ga yadda za su mutu, a haka suka mutu. Da ya faɗi wannan sakamakon nan, yadda ya ce waɗannan wannan sa'o'i riƙo sa'o'i, wanda ce sai ya tila na ran za ta la'a wani ratu hamala san akas, Allah ya faɗi haka kuma suka mutu a kan kamuci suka shiga wuta. To haka nan waɗanda Allah ta'ala ce radiyallahu anhu wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada zalika fawzul azim, haka su ma za su mutu a kan yarda ta Ubangiji za su ga aljanna. To wannan magana ce ta Ubangiji, ba magana ce ta wako ta wani bin adama ba, da zai yi magana ba tare da ya san me zai faru gobe ba, ba tare da ya san me zai faru nan da awa sai ba. Saboda wannan ita kanta surar tana karantar da mu'jiza ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sannan wannan sura ha'ila akwai nuna bashin wato gulma da annabimanci da tsoma. Kun ga Allah ta'ala ya tashi faɗar sifar wannan mata, sai da aka ɗauko mafi munin sifa aka sifanta shi da ita shine hammalat al-hatab. Da wasu ba da suka ce abin da ake nufi daga cikin fassarar da aka ba hammalat al-hatab shine ne yawan gulmaci. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya wuce ta gaban wasu ana musu azaba a cikin kabarinsu a cikin abin da suke yi. Sayan su yake yi ya ce amma ahaduhuma fayarshi bin namima, shi ne muttafaqun alaihi. Amma ahaduhuma fayarshi bin namima, saboda ka namima annabimanci da gulma yana da ɗaya daga cikin asbabu azabul qabr, ɗaya daga cikin abubuwan da sukan sa a yi wa mutum azaba a cikin kabarinsa. Hadisi ya zo ya tabbata cikin Muslim Imam Ahmad, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa khiyaru ibadillah alladhina idha ru ذكر الله وشرار عباد الله المشاؤون بالنجوم المفرقون بين الأحبة كما في الخير باين الله سنة وأن من أنزل في أتنا الله تكادر لا تتنا الله كما في شر باين الله سنة ما سياوة ما سياوة لغلمة ما سكاوة لغوة كان مزويا لكي لا بتكامل مزويا الباغون للقرعة للعين waɗanda suke neman abin da za su so ke mutanen da ba su ji ba su gani ba su bace su bata. A wata ruwaya ta ce Abi Shayba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mufsiluna bayna al-ahibba, waɗanda suke bata tsakankanin masoya guda biyu masoya. Hadisi ya tabbata cikin Sahih al-Bukhari da Sahih Muslim da Muwatta Malik hadisin Abu Huraira cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa tajiluna an-nas وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. إذا قلنا ما في شر متاني ما في لالة سوى متاني شيل ولي هيك فسكا فيو يزوم وطن نند فسكا يزيم وطن شر سوما وطن فسكا تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبو داود ده ابن حبان حديث عمار بن ياسر من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان لله النبي سيكف وده إكيدا فسكا في الدنيا على نبو من جامع ينادى حديث بيون وطا هناك فكرم الموني أن لمنشي قل ما يكيد شيبا shi yasa Allah ta'ala cikin miyagun sifofin wannan mata sai ya dauko wannan sifa sai ya lisa mata dan a nuna maka cewa sifa ce ta wadanda Allah ta'ala zai fara yi musu azaba tun a kabari tun ma ba a jira da gobe kiyama sanan ranar gobe kiyama ko su haɗu da azaba wacce ke tsanani Allah ta'ala ya kiyaye mu kafin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.